Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niya a kuma ana iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'urar computer kuwa suna iya samu a duk lokacin da suke so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masaurare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Jumai Ali muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku cewa an kashe jami'an tsaro a kasar Kenya har takwas a wani kwantan bauna da aka yi musu sai kuma a Jamhuriyar Niger inda jihar Zindar wato Damagaran ta ciri tuta kula da yancin kananan yara daga nan babu ya kuma kire zai shigo da shirin sa ana dawo lafiya sai Sulaiman Munbarma da zai shigo da labarun da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Niger daga ƙarshe mu kawo muku sakonnin da ku ma sauraro ku kai ko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum ga labarin mai karantawa Jummai Ali Majalisar Dinkin Duniya ta ce fiye da iyali 2000 ne suka acewa yaki daga ciki da kuma wajen birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa na kasar Yemen. Mai magana da yawun majalisar Stephanie Dujarric yace ana sa ran wannan adadi ya karu domin ana ci gaba da yin dauki ba dadi. Ya faɗa wa manema labaru cewa kungiyoyin agaji na jin kai sun tanadi kayayyakin abinci da mai da dubban kwalayen da suka kunshi kayayyakin taimakon gaggawa. Yanzu haka akwai kimanin farar hula 600 a Hodeida. A makon jiya sojoji karkashin jagorancin kasar Saudi Arabia suka kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da jiragen saman yaki da kuma ta ƙasa akan ƴan tawayen Houthi a wani yunkurin fatattaka su daga Hodeida da suka mamaye shekaru 2 da suka shige. Amurka da kasar Turkiya sun fara sintirin haɗin gwiwa a kusa da birnin Man na kasar Syria. Jiya Litinin ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta tabbatarwa muryar Amurka wannan mataki. Mai magana da yawun Pentagon Eric Patton ya faɗa wa muryar Amurka jiya Litinin cewa sojojin Amurka suna sintiri a ɓangare ɗaya yayin da sojojin Turkiya kuma ke sintiri a ɗaya ɓangaren. Tun da farko rundunar mayakan Turkiya ta tabbatar da wannan aikin sintiri na haɗin gwiwa a shafinta na Twitter. A farkon wannan watan Amurka da Turkiya suka yi na'am da taswirar magance rikicin da aka yi watanni ana yi akan birnin. Kasashen biyu sun samu sabanin ra'ayi a kan goyon bayan da Amurka ke baiwa kungiyar 'yan yakin sa kan Kurdawa ta YPG, 'yan yakin sa kan da Turkiya ta dauka a zaman 'yan ta'adda. Waɗannan labarai suna zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ba za ta zama sansanin bakin haure ba kuma ba za ta zama inda za a ajiye 'yan gudun hijira ba. Shugaban ya wannan furucin ne a fadarsa ta White House a yayin da ake ta nuna bacin rai dangane da matakin da gwamnatinsa ta dauka na raba yara da iyayensu akan iyakar Amurka da kasar Mexico. Wannan matakin ma ya sa matan tsaffin shugabannin Amurka guda uku suka yi Allah wadai da wannan manufa ta shugaba Trump waɗanda suka shiga Amurka ɗin ta barauniyar hanya wato waɗanda yaran da aka raba iyayensu iyayen nasu da suka shigo Amurka ta barauniyar hanya. A ranar Lahadi jaridar Washington Post ta buga labarin cewa matar tsohon shugaban Amurka George Bush Laura ta bayyana manufar a zaman na rashin tausayi da kuma bai dace ba. Haka ita ma Michelle matar tsohon shugaba Barack Obama ta mai da martani akan wannan mataki ko manufa. Ita ma matar tsohon shugaban Amurka ya takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta faɗa a jiya Litinin cewa al'amarin akan iyakar Amurka da Mexico da ke kudancin ƙasar rikicin jin ƙai ne kuma abin da ke faruwa ga iyalin yana da ban tsoro. Hatta matar shugaba Trump din wato Melania ita ma bata goyi bayan wannan manufa ta mijinta ba. Ta gabatar da sanarwa ba sabon ba ta mai magana da yawunta a ranar Lahadi akan wannan batu. Melania Trump ta ce ta tsani daga an raba yara da kuma iyayensu. Wani sabon rahoto da wata kungiya dake kididdigar waɗanda suka mallaki makamai da cibiyar take birnin Geneva ya gano cewa farar hula na Amurka sun mallaki bindiga fiye da kowace ƙasa, domin kusan kashi 40 daga cikin 100 na bindiga da aka kiyasta sun kai miliyan 857 suna hannun farar hula. Rahoton da aka gabatar jiya Litinin ya ce Amerikawa sun mallaki bindiga miliyan 393 fiye da dukkan ƙasashe 25 da mutane suka fi yawan mallakar bindiga, idan aka kwatanta da ƙasashen India da China waɗanda kowacensu take da kimanin mutane biliyan 1 da miliyan 3, to amma su ne suka zo na biyu da kuma na uku akan yawar farar hula da suka mallaki bindiga mito miliyan 70 da kuma kusan miliyan 50. Batun ƙayyade mallakar bindiga batu ne da ake ta muhawara a kansa a siyasance a nan Amurka, bayan da aka ta samun mutane suna harbe-harben fada kan mai uwa da wabi a makarantu da kuma wuraren da mutane ke taruwa. Gwamnatin Trump ta ce za ta inganta matakan tsaro a makarantu, to amma bata buƙaci a zartar da wata sabuwar doka akan ikon mallakar bindiga a nan Amurka ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kabarin faro rahoton daga ƙasar Niger, inda aka bayyana mutanen da magaran a matsayin waɗanda suka kula da 'yancin yara. Na ta marafa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A wata ƙididdiga da aka gudanar, jihar da magaran ce ta yi fice wajen kula da haƙƙin yara. Madam Rabi Sumana ita ce darakta ta hukumar da ke kula da kariyar yara. Ta fara da miƙa godiyarta ga iyayen yara, inda ta ce su ma sun taimaka wajen samun wannan matsayi.
Al'umman da magaran ina yi musu godiya, sun kama mai yara, sun kaɗa hai mai yaransu. Yana gwadi kamar dai lalle suna tare da mu, kuma suna jin kishin yaransu. Muna gode musu, alhamdulillah.
Kowaɗanne abubuwa ne suka yi har da magaran ɗin ta samu wannan matsayi game da haƙƙin yara, sai Rabi Sumana ta ƙara da cewa.
Da an kai klasman nan yame da magara mu ne muka zo na biyu. Amma dai in an kawo mu kukan yara, mu ba mu kwance da kai, nan da nan ne muna doki abu a hannunmu. Mu tai in abu na kursuti ne sai mu kursuti, in kuma mu sa ido, kuma muna kare ma yara. Yanzu in kin duba, janvier dai zuwa premier trimester dai, da na yi misali ma, kamar dai yaro 52 muka kama musu. Akwai wasu yara ina shi wajen 24 da wannan bisa fade ne. Akwai wasu yara da armen dole ne, armen gaugawa da ake mai yara, wannan kuma mummun uwayen wayin kai sun gane sun fasa wannan armen. Akwai wasu yara maltreters ake musu ko ina ne ma. Muna hutu saboda mu huda mu yara hakinsu.
Daga ɗaya waje, gwamnan jihar da magaran Malam Isa Musa ya nuna gamsuwar shi game da wannan matsayi da na magaran ta samu kan haƙƙin yara, inda ya kira ga iyayen yara da su kula. Yaro arziki ne da ya kamata a tattala.
Yaro su ne mayan gobe, kuma a suna maya yaro arziki ne wani ta kamata zamanto an tanada. Yaro abin ta kamashi a bashi horo na gari, a bashi ci da sha, mishi tarbiya da lahiyar jiki. Mu kiyaye musu da abinci, shine yau muke kare kiran uwayen yara. Ba ka je ka haife yara ba ka zubda su a titi, a'a, ya zamanto waɗannan abin wanda Allah ya lance ka kai gare su kai su. To amma kashi yau ba haka muke gani ba, don haka muke kare yara. Iyaye su kula da yara, in ka kula da yara za su kula da kai wata rana. Waɗannan yaran abin alfari ne gare mu.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar, jihar Damagaran ba zandarwa kamar yadda ne tuntuɓe harshe da farko, kafin mu ci gaba kuma a shakata da wannan.
Mubiya ta Kano mun shige Naija, sun dawo mulkin kai ba wani ja, in ja don sun kawo hijja, amani aboki afuwaja. Daga nan muzuya rice a fabolta, su ma can dusun yayanta, Musa a yau sun sabunta. More zumai san sa da zumunta, ya me gwada ba shiga labaita. A waga dugu jirgi za mu shiga, mu ce fadar Abijan maga, ga fofi yaban ya yana yanga don ko baya da abin sarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma haumota mu ce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddi bace ta yana amali wani kyaicha mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru suma ya ne ahararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihsani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sabsab ko mu ga mulkin nan na da bidda ku a kasar sadakan sa suke iko ba kajin ga wani yayi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutambangi sai barzabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi muke tara kogi sai belji na duba kasa da yawan jeji sun dau yanci kowa yaji tuni kongo suke yin karaji ba sa kaunar mulkin belji Allah hadakan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun dau mulkin kanmu kuma tashi mu neme abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu sai ista afirka mu dan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a ciki sun karkarba wasu sun jajja da marar karba karban yanci ba wasa ba an ya salan ba mai ceda mu bayi ne hudu barbanda mu yantattu ne yau tunda mun kai matsayi yau an shaida mai kwazo ne matuka banda tanganyi kama sun san yanci da suka yi kwazo ba sa barci ba sa kaunar mai lalaci in yarere yace karumi sakaci mutalauta kasar mu da jahilci a somaliya banga da bayi ba da faranshi har Birtaniya ba wayayyu ne tun bayau ba ba a fi su sani da bajinta ba yaya'e ne ba bayi ba yau na ga Uganda tana murna kwazansu da himma ya nuna yaya ne yau sun amfana Milton yau kowa na murna daga kikiyu har ma kukuwana sannan jama'ar Rhodesia federation ne Birtaniya yaya ne yau babu hamayya basu yarda su tsaya baya yau zamanin gana furriya sibirin Madagascar
jami'an tsaro takwas ne na kasar Kenya kungiyar nan ta Al-Shabab ta kashi a wani harin da su kai musu a ranar Lahadi a gabas maso gabashin gundumar Wajir dama dai wannan wuri ya jima da zamewa wurin da yan ta'adda ke yawan kai hari zuwa tsallaken bakin iyakar kasar Somalia ga abin da rahoton Raul Ombo ke cewa wannan na fasara kuma zan gabatar wannan lamarin dai ya faru ne da misalin karfe 2:30 na rana a kasar a ranar Lahadin nan da ta gabata wannan harin ya rutsa da waɗannan jami'an tsaro ne lokacin da suke sentry a kusa da garin Bujigaras mahukuntan kasar ta Kenya suka ce waɗannan bayan Allah sun takawa wasu babamai ne da aka binne wanda nan take ba man suka tashi Kano kuma sai yan kungiyar ta Al-Shabab da yake sun yi kwantan bauna a wannan wurin sai kuma suka bude wa sojojin wuta wannan ne ya sanadiyar mutuwar mutane 8 daga cikin su Isa Ahmed Abdi dan majalisar dokokin karamar hukumar Wajir ne ga kuma abin da yake cewa
they started shooting at them and then they killed all of them only to leave
yace nan take suka fara harbin su kuma suka kashe gaba ɗayan su sai mutum guda ne kawai suka bari a raye a wannan lokacin shi ma muna kan hanyar mu ta zuwa asibitin garin Wajir sai ta Allah ta kasance.
Mahukunta suka ce jim kadan da kai wannan harin sai yan ta'addan suka arce zuwa kusa da bakin iyakar kasar Somalia. Ahmed ya ce karamar hukumar ta bayyana takaicinta ga bisa aukon wannan lamari ya ce babban abin takaicin ma shi ne duk da yake an aike wa jami'an tsaro da wannan labarin amma ba wani abu da ya biyo baya.
It could have been prevented because the public have actually given a first-hand information.
Ba mamaki da an iya kare aukuwar wannan bala'i. Domin ko jama'an gari sun bai wa jami'an tsaro bayanan da suke bukata kan cewa waɗannan yan ta'adda suna wannan wuri da suka aikata wannan ta'asar. Su ma da kansu sun fara cewa za su aiwatar da wani abin da jama'a za su yi da na sani akai. amma an yi dauki kowane mataki akan lokaci.
Arewa maso gabashin kasar Kenya dai ya dade da zamewa wantun gan waɗannan ƴan kungiyar ta Al-Shabab inda suke aikata wannan mummunan aiki nasu domin koko a cikin watan Disamba shekarar 2014 kungiyar ta kashe mutane 38 a wurin da ake aikin fashin duwatsu dake Mandera sai kuma a cikin watan Afrilu na shekarar 2015 waɗannan maharan suka tsunduma cikin jami'ar Garissa inda suka kashe dalibai har 148 kana suka jima wasu guda 100 rauni wannan harin na ranar Lahadi dai shine irin sa na biyu a cikin wannan shekarar domin ko a cikin watan Fabrairu ma sun kashe mutane uku a makarantar primary da ke Karsa Al-Shabab dai tana kaiwa Kenya hari ne a matsayin ramuwar gayya na sa hannun da kasar tayi tare da kungiyar tarayya Afirka na marawa gwamnatin kasar Somalia baya
kuma hawo mota mu ce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddi bake ta yana amali
to har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yaku makiri ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Hai yau wannan shirin na ci gaba da yaje zango a Jamhuriyar Niger inda a yau zamu tattauna da Lieutenant Abubakar Salih Danba Hago babban jami'in sashin kaiko mun motoci na ma'aikatar kwana-kwana a Jamhuriyar Niger. Inda ya bayyana takaicinsa akan abubuwan da suke haddasa hatsari a kasar wanda za iya hanawa tare da bada wasu alƙaluma na hatsarin mota tsakanin watanni ukun farkon wannan shekarar 2018 yayi wakilin Muslim Mumuni Barma ƙarin bayani yana mai cewar
lalle gaskiya ne shekarun bayan ga accident da circulation suna ga yawa cikin garin Yamai shi kuma wannan accident an iya dokan fanni me fanni na harko dai shine buskan Nora Speed ya code la route mutane ba su bin kaidodin tuki don tanki ba bin kaidodin tuki dole ne a samu accident da circulation paske ko ne bai san wani ne adda priority ba wani abbaida
wa da gaskiya
don bayan wannan akwai na biyu excess de vitesse mutane na da ganganci ko kana da priority in ya zama to kana shiga in ka zo wurin round point ko kana da priority ya kamata kana ragewa kakin ka wuce na troisième shine waɗanda ke dokan mota ba su da permis generalement mutanen mu suna gamuwa da waɗannan irin ka
to akwai waɗanda ke tuki ba su da lasisi
kaman yara waɗanda ba su da lasisi sai kai suke shekarun su bai sai ba su yi permis kuma suna dokan motocin ubannan su donc généralement waɗannan in sun samu hatsari sai kai suke ba mu ma suke so sun yi dan mota sun cere paske sun san da sun yi lahi babba waɗannan point uku wannan su ne manyan muharin yawan accident kuma bayan shi zan iya karawa da cewa Yamai ka dai gani Yamai tana kara girma donc du coup circulation yana yawa akwai influx massif akwai cinkoso kwarai motuna motoci suna karuwa donc wannan kuma yana iya zama cikin duka muharruka na accident akwai waɗanda in suna cikin mota sun samu appel ole da su yi su maida gehe su tsaya su doki telefon cikin urgence komi urgence ɗinka in ka samu appel gome ka tsaya ka doki telefon yakin kai magana ka kare kai kwanci ne to akwai waɗanda ba su yi haka nan sun yi da son suna tuki suna waya bayan shi kuma ya masu shan giya generalman in ka sha giya baka da hankalin kanka mai wasu ko sun sha giya suna cewa su yi kondir kuma paske cikin accident muna registering waɗannan ka kuma sai ka iske wanda ya accident in chauffeur inda ake tuki cikin giya yake awai mai tuki hankalin shi ya kamata a ce yana nan 100% yana controlling abinda an natsuwa abinda a gaba gare shi abinda a gehe gare shi da baya duka komi mai tuki il faut ke zamanto yana cikin hankalin shi 100% furke yayi aiki in ya zamanto mai tuki bai da hankalin kan shi kenan dole ne yayi banna
to da yake an lura abun yana kare waita kusan a kowace shekara alamu na nunin ana fuskantar yawaitar hatsarin ababen hawa ya za iya kwatanta alƙaluma na hatsarin da ake fuskanta a kowace shekara
to lalle buskan alƙaluman accident na iya baka dan kwatance da ke ke gwadin da lalle accident suna karuwa. Ina dauko 2016. Kaga cikin garin ya mai kadai mun samu accident 3,780. Kuma inda aka tai an samu accident pompier sun tahi, akwai rauni, akwai wanda ya samu rauni ko kuma wanda ya mace. Tunda su suna zuwa ne don su yi agajin wanda ya jimu, saura kuma police su yi jere na kwasta. Don cikin wannan accident 3,780 an samu waɗanda suka samu rauni 4,740. Bayan shi kuma an samu mutuwa 117. To kaga daga nan ya hanzo 2017 kara 2017 accident circulation 4,115. Kaga ya karu ko nan kuma wurin rauni 5,638. Nan ma ya karu da mutuwa su ma sun karu nan ga faske nan muna da 148 waɗanda suka rasu cikin 2017. Can 117 muke da 2016, yanzu muna da 148.
Ya abin yake a watannin farko na wannan shekara ta 2018?
Lalle ko cikin wannan shekara da muke watannin farko Janvier zakwa har Mars muna da doni statistic kwatancin kaga nan muna da accident 1,111 cikin wata uku, da kuma waɗanda suka samu rauni wajen 1,938. Don tun yanzu muna da mutuwa wajen 60 cikin wata uku. Kaga kenan ya kamata vraiment mutane su kula su zanka respecte wannan ka'idodi na tuki.
A nan ne kuma za mu dasa aya mu gode wa bakon namu Laftana Abubakar Sale Dan Bahago, babban jami'i a sashen kaikomin motoci na ma'aikatar kwana-kwana a jamhuriyar Nijar, da ma wakilin namu Salimin Muna Barma a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake muku sallama. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To ga Sulaiman Muna Barman da bai je da nisa ba domin ko zai ba mu labarun da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Nijar din.
Za mu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama, wacce ta ruwaito cewa hukumomin Algeria sun ci sokiyar ƴanci rani 323 zuwa Agadez, waɗanda mahukuntan Nijar suka ɗauki ɗawainiyar mayar da su garuruwansu na asali. Akasarinsu mutanen gundumar Kance ne ta yankin Zandar. Jaridar ta ce bincike ya yi nuni kusan dukkan ƴanci ranin da aka saba korowa daga Libya da Algeria ne ke sake komawa waɗannan ƙasashe, ana kuma sake sokiyar su zuwa gida. Jaridar Lanketer ta bayyana cewa wata kotu a ƙasar Faransa ta kaddamar da bincike domin gano gaskiyar abin da ya faru a lokacin da hukumomin Benin da na Niger suka baiwa kamfanin Bolloré kwangilar shimfiɗa layin dogo tsakanin ƙasashen biyu. A cewar jaridar, a watan Mayun da ya gabata alƙalin kotun Nanter ya saurari wani mai bakin fada aji a ci gaba da neman haske game da cin hancin da ake zargin Bolloré ya ba mahukuntan Niger da Benin kwatankwacin yadda abin ya faru a tsakaninsa da hukumomin Togo da Guinea lokacin da suka bashi kwangilar hada-hada a tashoshin jiragen ruwan Lomé da Conakry. Jaridar Le Courrier yana cewa matsalar hanyoyin zirga-zirga ta fara tsananta a karkara a sakamakon rikon sakainar kashin da gwamnatin Nijar ke yi wa wannan fanni, inda aka shafa shekaru da dama ba tare da aiwatar da gyare-gyaren da shuɗaɗɗiyar gwamnatin Tanja Muhammadu ta saba yi wa hanyoyin karkara ba. Jaridar La Nation ta mai da hankali akan wani yunkurin da gwamnatin Nijar ta sa gaba da haɗin kan hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da sha'anin cimaka, wato PAM, bayan da ɓangarorin biyu suka shirya taro a makon jiya a nan Yamai domin duba akan inda aka kwana game da ƙudurin da aka sa gaba don kawar da matsalar yunwa daga doron ƙasa kafin nan da shekarar 2030. Jaridar Le Républicain ta bayyana cewa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta nafiyar Afirka a SADO ta gargaɗi shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Joseph Kabila ya yi koyi da shugaban ƙasar Nijar domin janye ƙudurinsa na neman wa'adin mulki na uku da nufin kaucewa ɓarkewar rikicin da ke da nasaba da magudin zaɓe. To amma jaridar Lebanon cewa take Isu Muhammadu ma dole ce ta sa ya yi watsi da irin wannan ƙuduri saboda shi da kansa ya san cewa da muguwar rawa ƙwamaɗin tashi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum murahmar kami ina na Umar Hassan Tausi Katsina Najeriya ga Kwaro. To ni da dani Najeriya ina muka da sai ga gwamnatin Zamfara cewa aje shi gabancin aure aje shi kuma sarkin Zamfaran anka ya kai ga zuciyar shi ne shi ya tace ya ce za su kai fara mu duka dinkin duniya saboda Najeriya gwamnatin Najeriya ta kasa kare su ce da kawai Najeriya ina muka da sai da ka Allah bai sauki.
Assalamu alaikum jami'ai Hausa da radio mai albarka mai magana a babban gidan banki Sakakuri a duniyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama in yi ma musulmin Najeriya da na Nijar da na duniya barka da sallah. Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amurka sunana Adamu Abba Dingel Najeriya ina kira Adamu Fitot Gida local government cikin garin Daniel. Ina so in nuna farin ciki na game da al'umman mai sallah da suka yi gabaki ɗaya Allah ya sa karɓa ɗaya kuma Allah nuna mana shekara mai zuwa. Ina kira al'umma su cika bada yadda suke ibadu kar su karaya su tsara yawai da ibadun da suke kamar lokacin da suke cikin fatan azumi.
Assalamu alaikum sayan Hausa na muryar Amurka mai magana Yusuf Muhammad Gazarawa da karamin hukumar Gazarawa jihar Jigawa a Najeriya. Sayan Hausa na muryar Amurka don Allah ku gane wannan damar in nutsa saƙon sai mun na barka da sallah ga 'yan uwan musulmin duniya da fatan an yi sallar lafiya kuma da fatan dukkan ibadun da muka yi kafa duniya amma.
To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Wata kafar yaɗa labaran yanar gizo mai suna Propolica jiya Litinin ta saki sautin yaran da aka raba da iyayensu suna kuka suna roƙon a maida su goyin iyayensu. Al'amarin ya ƙara ƙaimin caccakar manufar shugaba Donald Trump da ya ce Amurka ba za ta zama inda za a sansanin bakin haure ko kuma inda za a aje 'yan gudun hijira ba. Hatta tsafin wato matan tsafin shugabannin Amurka guda uku sun caccaki wannan manufa ta shugaba Donald Trump. Ita kanta matanta ta ce ta tsani ta ga an raba yara da iyayensu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da iyali 5,000 ne suka ace wa yaƙi daga ciki da wajen birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa na ƙasar Yemen. Mai magana da yawun majalisar Stephanie Dujarric ya ce ana sa ran wannan adadin ya ƙaru domin ana ci gaba da yin ɗauki ba daɗi. Amurka da ƙasar Turkiya sun fara sintirin haɗin gwiwa a kusa da birnin Man na ƙasar Siriya. Jiya Litinin ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta tabbatar wa muryar Amurka wannan mataki. Mai magana da yawun Pentagon Eric Patton ya faɗa wa muryar Amurka jiya Litinin cewa sojojin Amurka suna sintiri a ɓangare ɗaya yayin da kuma sojojin Turkiya suke sintiri a ɗaya ɓangaren. Wani bincike ko kuma wani rahoto da wata ƙungiya mai zaman kanta ta gabatar ya nuna cewa farar hula a nan Amurka sun mallaki bindiga fiye da kowace ƙasa domin kusan kashi 40 daga cikin 100 na bindiga da aka kiyasa sun kai miliyan 857 suna hannun farar hula.
To madalla da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin noma tushen arziki. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da taimaka mu gabatar da shirin sai Cubahiro Jodo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu David Magnet. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku ni lafiya mu kuma kwana lafiya.